Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faris Danyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 21 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Rogotun tsaron sararin samaniya na Rasha sun kakkaɓe wani jirgin sama maras matuki a Crimea, irinsa na biyu da ya auku a shirkutar jiragen ruwan ta na tekun Bahar Maliya a cikin makonni uku. Yar wani aminin shugaban Rasha Vladimir Putin ta mutu a jiya Asabar sa'ad da motar da take tukawa ta tarwatse a Rasha. Kasar Amurka ta shigo domin sayen kusan tan 150,000 na hatsin Ukraine a 'yan makonni masu zuwa domin daukar su a matsayin tallafi zuwa kasashen da ke fama da yunwa.
Tokanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta karyata zargin cewa wasu jami'anta sun hada baki da wasu masu son kashe tsohon kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara. To amma sun tukumi wani mutum kuma ya ansa laifin wannan shiri.
Tukan kuna maka gidaje shi ne ne ja Aisu su Dogara da wayansu mutane ya kama sunan wayansu mutane da sunan shi former speaker. Yace to shi yasa yake neman bindiga da ya kashe su.
To ko me yasa ake ta samun karuwar hare-hare da ta'addancin kan teku a Najeriya duk kuwa da ɗumbin jiragen yakar miyagun kan ruwa da Najeriya ta samo kwanan baya?
Kasan yadda ruwan yake akwai fashirar kai shine akwai lokacin da ruwan awa shida-shida ya cika zuwa zai sako kuma ya koma kaɗan. To yawanci ana amfani da abin da ake kira nan speed boat nan don jirgin ruwan nan mu da bai da girma sosai. Su Navy wannan gare su gumboot gare su. Shi gumboot ba kowane irin karamin ruwa yake iya ji ba.
Idan mun nufi birnin Enugu kuwa za a ji cewa an yi wani taron horar da 'yan sandan yankin kudu maso gabashin Najeriya game da aikin zaɓe. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsi Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Rokokin tsaron sararin samaniya na Rasha sun kakkaɓo wani jirgin sama maras matuki a Crimea a jiya Asabar, inji hukumomin kasar ta Rasha. Wannan ne irinsa na biyu da ya auku a shalakwatar jiragen ruwan ta na tekun Bahar Maliya a cikin makonni uku. Oleg Krichkov, wani dogarin gwamnan Crimea, shi ma ya faɗa ba tare da cikakken bayani ba cewa hare-haren wasu ƙananan jiragen sama maras matuki sun tada rokokin tsaron sararin samaniya a yammacin Crimea. Rasha na ɗaukar Crimea a zaman yankinta, amma jami'an Ukraine ba su taɓa yin na'am da haɗewarta a shekara ta 2014 ba. Mikhail Razvozayev, gwamnan jihar Sevastopol, ya ce jirgin maras matuki da aka harbo ya faɗa kan rufin ginin shalkwatar jiragen ruwan Rasha, amma bai haifar da wata babbar ɓarna ko kuma raunata wani ba. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa Razvozayev ya wallafa wata sabuwar sanarwa ta Telegram a jiya Asabar da dare. Yana kira ga mazauna yankin da su daina ɗaukar hoton rokokin kakkaɓo jiragen sama na yankin da yadda suke aiki ana yaɗa su ga jama'a. Yar wani aminin shugaban Rasha Vladimir Putin ta mutu a jiya Asabar sa'ad da motar da take tukawa kilar Toyota Land Cruiser ta tarwatse a Rasha. Darya Dugi, wata 'yar jarida, ta rasa ranta ne a fashewar da ta auku a kusa da Moscow. Mahaifin Darya, Alexander Dugin, mai sharhi ne kan lamuran siyasar Rasha da ake bayyanawa a matsayin taskar tunanin Putin. Kafafen yaɗa labarai sun ce ta yiwu an auna mahaifin na Darya ne mai tsananin kishin ƙasa. Mahaifin da ƴarsa duk suna goyon bayan mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. An kai ƙarshen harin mamaya kan wani otel a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, a cewar wani jami'in gwamnati da ya nemi a sake sunansa kafin ba da sanarwa a hukumance. Ya ce babu harbe-harben bindiga, amma muna ƙoƙarin tabbatar da cewa mun tsaftace ɗaukacin yankin daga nakiyoyi da sauran ababen fashewa da yake yamma ta yi a nan. Ya ƙara da cewa za mu ba da cikakken bayani nan gaba kaɗan a yau idan muka kammala bincike da ƙiyasi. Ana tsarin gwamnati ta gudanar da taron manema labarai da safiyar yau Lahadi a cewar kamfanin dillancin labarai na Faransa. A cewar wasu majiyoyin asibiti, adadin waɗanda suka mutu ya haura aƙalla 20, waɗanda suka jikkata kuma sun zarta 40. a harin na ranar Juma'a a hotel din Hayat wanda aka sari ya fi karbar bakuncin jami'an gwamnati da dattawa da kuma al'ummomin kasashen waje.
To an jima kadan Murtala zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda bayan da tsohon kakakin majalisar wakilan Najeriya Malam Yakubu Dogara ya rarraba wata takarda ta zargin cewa wasu jami'an yan sandan jihar Bauchi sun hada baki da wasu dake shirin kashe shi. Rundunar yan sandan ta ce sam ba hannun jami'an ta ciki, amma ta damke wani mutum da ya ansa cewa yayi shirin sayan wasu bindigogi don aikata hakan bisa wani dalili. Ga dai Abdulrahman Muhammad da cikakken rahoton.
Takaddan kokin mai dauke da rataba hannun tsohon kakakin Yakubu Dogara da aka rabawa manema labarai a nan Bauchi yayin zargin wasu yan sanda da ya bayyana sunansu da Spector Dakat Samuel da Inspector Awolu Muhammad sun hada baki da wani mai suna Barau Joel Amos mai lakanin Sarki Naki wajen kulla makircin neman raba shi da ransa. Cikin wasikan da ya rubuta tsohon kakakin majalisar wakilan ya ce ya tabbata cewa babban Spector na san Najeriya Usman Baba Alkali na sani da wannan lamari tunda al'amari ne da ya shafi sata a rumbun adana makaman yan sanda a Bauchi wanda jami'an da aka basu amanar tsare waɗannan kayayyaki, inda Barau Joel Amos ya nemi sayan su ko kuma ya kasance yana sayan bindigogi daga jami'an yan sanda. Musa Yakubu Dogara ya ce an sanar da shi cewa Barau Joel Amos ya amsa cewa dalilin da ya sa ya nemi sayan bindigogi shi ne ya kashe shi da wasu mutanen guda uku daga cikin mazabansa, ciki har da barista Bala Gambar, Reverend Marcus Musa shugaban Kan na Tafa Balewa da Emmanuel shugaban NL Tafa Balewa. A nasu ba'asin rundunar yan sandan jihar Bauchi ta bakin kwamishinan yan sandan jihar Umar Mamman Sanda ya ce batun ba haka bane kuma suna binciken al'amarin.
Babu gaskiya a cikin maganan ko kadan. Abin da ya faru shine an samu bayani na sirri cewa dan ne akwai wani dan sandan mu yana sai sai da bindiga. Sai kaje muka nemo shi, dama an ba mu labari cewa har ya sa bindigogi a cikin motarsa. Sai muka je muka same shi, muka ce wai mai mota ya ce shi ne mai mota. Muka yi sacin ɗin mota muka samu bindigogi. Wani baka bindiga ya ce ya ɗauko ne ya je sayar. Bindigogi aka lura ta sayar ta shi kenan. Muka kama shi muka fara bincike. A cikin bincike ya kama suna wani ɗan uwansa wanda suke aiki a daya gurbe a Amurai. To daga nan sai muka tambaye su sai shi wanda muka fara kawo sai ya bamu labari ya ce dalle wani mutum ne ɗan can gefen Kafa Fadewa shi ne yake so ya sai bindiga in shi ya sa ya ɗauko mata bindiga. Wane ne shi? Sai muka je muka kama wancan shi ma mun kama shi. Da muka kama shi shi ma muka ce ya aka yi ce gaskiya ne yana neman bindiga ne saboda gaskiya wani abu alajabi ya same shi. Akwai tarzoma da ya tashi a can wajen Kafa Balewa Kogoro a kan lancin ɗin wato buktun Baba Bunto last December. An kona masa gidaje da wayansu mutane a to an kona maka gidaje shi ne ya ce ai su Dogara da wayansu mutane ya kama sunan wayansu mutane da sunan shi former speaker. Ya ce to shi ya sa yake neman bindiga ne kashe su. Sai muka ce to shi ma mun sa bincike a wancan layi. To muna neman bincike kwatsam kawai sai muka ga wasiƙa ya rubuta wasiƙa. To har yana zargin cewa ba mu kira shi mun gaya masa ba, ba mu tabbatar da wannan mutumin yayi wannan zargin kuma banda maganan da yake bakin wannan mutumin ba, ba mu saki samun wani tabbaci lallai cewa rayuwarsa ta shiga barazana ba ko kuma wannan bindiga da aka sayan an yi ne saboda aka kashe shi ba. Wannan babu tabbaci a cikinsa.
Ya kai kara ne wajen shi babban sufetin yan sandan Najeriya akan wannan batu, ba ganin ya dau matakin da ya kamata ne don ya tabbatar da cewa dai barazanan da yake cewa dai yake ciki an diddigi an tabbatar
daidai ne maganar sa yake tara wajen inspection of police daidai ne, amma ya faɗa cewa yan sanda ba su yi abin da ya kamata su faɗa ko kuma su gaya masa cewa lallai rayuwar ka tana cikin barazana. Ba ku tabbatar saboda zargi ne.
Ta bakin kwamishinan yan sandan jihar Bauchi kenan Abdulrahman Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
gaida na musamman kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan yayin sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Murtala da ci gaban labaran duniya.
Kasar Amurka ta shigo domin sayan kusan tan 150 na hatsin Ukraine a ƴan makonni masu zuwa domin daukar su a matsayin tallafin abinci zuwa tashoshin jiragen ruwa da a yanzu yaki bai saka musu shamaki ba kamar yadda shugaban hukumar kula da abinci na duniya ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press David Beasley ya ce an tsara wuraren da za a kai hatsin kuma ana ci gaba da tattaunawa amma kuma hatsin da aka tsara dauka kamar yadda wata hukumar yaki da yunwa ta Majalisar Dinkin Duniya take tsarawa ya ninka har sau 6 na yawan hatsin da jirgin ruwan Ukraine yake dauke da shi zuwa kasashen Afrika inda jama'a ke fuskantar matsalar karancin abinci. Beasley yana magana ne a ranar Juma'a daga arewacin Kenya wanda ke fuskantar matsanancin fari wanda ke kara busar da yankin na Afrika. Ya zauna a karkashin wata bishiya tare da mutanen garin wanda suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa rabonsu da su sami ruwan sama tun daga shekara ta 2019. Akalla mutane 32 suka rasa rayukansu a kudu maso gabashin Turkiya a jiya Asabar sa'ad da motoci suka afka kan masu ceto da ke kokarin kai dauki kan wani hatsari da ya faru a cewar hukumomi. Mutane 16 ciki har da ma'aikatan ceton gaggawa da yan jarida sun mutu sa'ad da wata motar safa ta yi hatsarin farko, inji gwamnan yanki David Gul daga kudu maso gabashin Gaziantep. Wasu 20 kuma suka sami raunuka suna samun kulawar likitoci. Gul ya ce kimanin karfe 10:45 na safe motar fasinja ta sami hatsari a nan. Yana magana ne a wurin da hatsarin ya auku a Gaziantep.
To a gaida Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Kwanan baya dai gwamnatin Najeriya ta yi ikirarin samun wasu jiragen zamani na yakar miyagun kan teku. To amma rahotanni na nuna cewa miyagun na kan teku ba su daddara ba sai dai abin da ya gaba. Daga yankin Niger Delta ga Lami Abakar da cikakken rahoton.
Yan fashin kan teku na ci gaba da cin karansu ba babbaka a musamman kan ruwayen yankin Niger Delta mai arzikin mai. Halumomi da dama a yankin waɗanda ke tafiye-tafiye kan ruwa sun sha koka wannan matsala ta barayen teku kan ta'annatin da suke musu. Wasu lokutan ma suka rasa rayukansu. To sai dai kuma wasu daga cikin barayen na kan teku ba su sha da daɗi ba a baya-bayan nan yayin da suka yi wata arangama da jami'an tsaro na 'yan sanda wato Police Marine. Inda bayan sun hango barayin suna kokarin yi wa wasu matafiya na kan wani karamin jirgin ruwa fashi da makami. Suka yi amfani da wasu dabaru na tsaro suka buɗe musu wuta kuma nan take barayin suka maida martani inda daga ƙarshe 'yan sandan tsaro na shiyar jihar Bayelsa suka ci nasarar kubutar da wasu matafiya da dama da ke cikin jirgin ruwa da ke kan hanyar su ta zuwa Nambe da ke jihar ta Bayelsa. Kodayake dai 'yan fashin kan teku su ma sun ci nasarar tserewa amma daga bisani rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa ta ce ta samu nasarar kwato wani karamin jirgi da suke ciki. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa SP Asman Buswat ya yi mini karin bayani kamar haka.
So daga ganin polisawan su 'yan fashin tekun suka buɗo musu wuta sannan kuma polisawan sun iya sun gudu amma sun samu rauni sosai. Polisawan sun same su akwai wani passenger boat da mutane hudu a ciki. 'Yan fashin kan tekun suna so su kwakwace abubuwa ne a hannunsu kuma za su iya su kidnapping wayansu saboda karban fansa.
Haka kuma akwai matakan tsaro da hukumomin Najeriya ke dauka game da tsaron kan ruwa da ma ƙasa wanda jirage daga ciki da wajen Najeriya ke ta karakaina domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum a cikin ruwayen Najeriya. To sai dai kuma mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa SP Buswat ya ce akwai matukar kalubale kan ruwayen yankin na Niger Delta.
Kauyuka da yawa suna kan ruwa ne sannan kuma zai wuya ya zamanta cewa polisawan mu suna nan a kowane kauye ko kowane kan ruwa suna patrol, amma za mu yi iya kokari mu ga cewa suna nan dai suna juyawa yanki yanki.
Da haka kuma na tuntubi wani tsohon dan gwagwarmaya da ya aje makamansa a yankin Niger Delta wanda kuma ke da masaniya kan tsaron ruwayen yankin na Niger Delta mai suna Ima.
Suna na Ima, matsalar bashin nan da ake a teku ya zama babban matsala a ƙasar nan gaskiya. Tunda yanzu gaskiya mutane suna ma tsoron tafiya ta cikin ruwa, kuma akwai wurare da yawa a nan Niger Delta da in dai ba da ruwa ba gaskiya ba ka iya wuraren. Do Navy na kokari, amma gaskiya matsalar shi ne ka san yanda ruwan yake, akwai bai kira tide shine akwai lokacin da ruwan awa shida shida ya cika zuwa sai ya sako kuma ya koma kadan. So yawanci ana amfani da abin da ake kira nan speed boat nan ga jirgin ruwan nan mu da bai da girma sosai. Su Navy wannan gare su gumboat gare su, shi gumboat ba kowane irin karamin ruwa yake iya bi ba.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Owori, jihar Imo, Nigeria.
A gaida Lamido. To har yanzu muna kudancin Najeriya inda aka yi wani taron koya ma jami'an yan sandan yankin kudu maso gabashin Najeriya yadda za su yi a babban zaben kasar da ke tafe. Alphonsus Okoro Igwe gare ka.
Rundunar yan sanda ta Najeriya ta gudanar da wani taron horar da jami'anta kan sabbin dabaru na tabbatar da tsaro a zabukan gama gari da za gudanar a fadin kasar a shekara mai gabatowa. Kimanin manya ma'aikata 100 daga jihohi biyar na yankin kudu maso gabas ne rundunar yan sandan kasar ta tattaro a horaswa ta wuni guda da ta shirya a Enugu, babban birnin jihar Enugu. Da yake jawabin bude taron, Mr. Mike Obuekwe da ya wakilci gwamnan jihar Mr. Ifani Ugwani ya jaddada buƙatar zurfafa tunani wajen samar da dabaru na zamani da za su taimaka gaya wajen kare al'umma a lokutan zaɓe. Yace muna ganin wannan horaswa matsayin albarka a gare mu a jihar Enugu, kuma muna kyautata zaton cewa da kasancewar ku za mu more wani yanayin lumana a shekarar 2023 kamar yadda muka mora lokutan zaben da suka wuce. Muna sa ran cewa ƙarshen horaswar yanayin tsaro zai inganta a jihar Enugu da ma yankin kudu maso gabas baki daya fiye da yadda yake yanzu. Kwamishinan rundunar 'yan sanda ta jihar Enugu Malam Abubakar Lawal a hirarsa da manema labarai ya bayyana muhimmancin shirya irin wannan taron gabanin zabukan baɗi. Yace yayin da muna shiri don zaben shekarar 2023 muna buƙatar irin waɗannan shirye-shiryen don ƙara mana basirar gudanar da zaben yadda ya kamata. Ba za mu so wani ya ji wani tsoro ba, saboda kullum muna ƙara ƙoƙari ne na ganin an yi sahihin zaɓe a shekara mai zuwa. Daga bisani, mataimakin babban sufetin 'yan sanda mai kula da shiya ta tara Isaac Akimoyede ya yi kira ga al'ummar yankin kudu maso gabas da su kawar da duk wani tsoro su fito zaɓe, yayin da hukumomi na ci gaba da bunƙasa hanyoyin gudanar da zaɓukan baɗi lami lafiya. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alphonsus, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo
dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagorar shirin.
Madalla. To a wannan makon shirin zai mai da hankali ne kan fa'idoji da illolin da ke tattare da amfani da wayar salula ga yara matasa musamman masu ƙananan shekaru. Idan ana magana akan yanar gizo ko internet, kafa da masu ilimi ke baje kolin su a duk faɗin duniya ta kowanne fanni, za a iya cin karo da abubuwa wanda ba kowace ƙwaƙwalwa ke iya ɗauka ba, musamman ma ta ƙananan yara. To ko yaya rayuwar matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 don ke amfani da wayar salula da ma yanar gizo? Mansur Sani, wakilin VOA a Maradi na Jamhuriyar Nijar, ya jiyo mana ra'ayoyin matasa.
Sunana Safiya Umar Tondi.
Safiya, shekara kenan?
17.
Kina da salula?
Ina da salula. A'a, park gare ni.
Park gare? To wa sai miki?
Mamma ta.
To yaushe ne kika fara miki auga salula?
Tun ina son kiya.
To menene yasa kika matsa sai miki salula?
A'a, kawai dai na gani abokanai na ɗan class din mu da kowa suna riƙewa. Sai na matsa mamma ta, nace mata dan Allah ni ma a sai mu sai ko ta ba da kuɗi aka sawo mun sabuwa.
To ni da miki kai aiki da shi Facebook, YouTube, Instagram da sauransu.
A gaskiya lokacin da ina san kiyan ban san su ba. Je kawai na sai ni yanzu dai ne da nazo troisième inga. Na san wani in shiga in yi research, in shiga in rubuta wani mu ko in shiga in yi WhatsApp. Ina shiga TikTok ina gani abubuwan da su dace ba. In na gani sai in ji ba ni jin dai. Za ku gani yawanci matasa su ta wani ko ai ta wani raye-raye, ai ta shi dai gade yana ai ta bayyana shi. Gaskiya ba ni jin dai iyaka na.
Mohammed Sani.
Shekara kana?
Shekara ta 14.
14? Mama kana salula?
Ni ina da.
To, yaushe ka ta salula?
A sai mun. Sai
wata ne?
iPhone 16.
Kai kamar ka karke salula iPhone, ka san kuɗin ta. Sai amma kuna ka sai.
A'a, ba haɗa mun kuna ka sai ta.
To me yasa ka matsa aka sai ma salula?
Eh, saboda abokaina hankalin kan mu duk kowa na da ana WhatsApp ana hakan ga. Ana magana hakan.
Kai da ni kake yi cikin salula.
WhatsApp kaɗai nake sai shi kawai sai Apple ɗin mu mun ba ta yin bincira an wani exam saka wani matsala gida sai in ci gashi da kai.
Ga wasu iyayen yara waɗanda suka bayyana mahangarsu game da amfani ko ma aka san hakan kan rike wayar salula ta zamani ga yara matasa masu ƙarancin shekaru.
Ni ne Suhaibu Sani, shi Kallima Ibrahim na cikin gida dake nan garin Maradi. Wannan al'amura yanzu dake ga yara masu wannan shekaru, saboda yanzu uwaye suna zaton cewa ma wai abukai suke ruguza mai ɗayansa tarbiya. A'a, ga abukai abukiya nan waya hannu ita ce abukiya ɗayanku, saboda kun bar su da wayoyi suna shiga ga wuraren da suna ganin batsalci da abubuwa ga sanan uwan da basu dace ba. Shi kana ganin cewa a kai ka killace danka yana cikin gida, yana nan rike da wannan waya ta hannu, ya gado abubuwa na ruguza tarbiya. Waya hannu yaron ka lalle ba hannu dauka waya ba, kai yaro ma dan shekara 14 zuwa 15 menene zai yi da waya? Na farko ma karatu, in yana neman ilimi karatun shi ya lalace. In wani aiki yake yi na hannu, kaga babu aikin hannu. In kasuwa yake yana danna waya, kaga babu kasuwa. Kenan uwayen diya ya kamata su sa ido, su sa komi, su kula, su lura mun ma tarbiya yaya mata, tunda yanzu kaga ga yan mata nan tabarkallah ba su wannan sai ga yarinya bata taba saduwa da dan namiji ba, amma ta san yadda ake. Ina ne ta buta gano ya akai ta gano abinda kawai rishin amfanin ta ma ya yawa gare su, saboda babu wani nasara ciki. Kai ko dai shekara 18 a hankalin shi bai zo bai dake su.
Sunana Madam Ramatu Bashir. To ni dai a gani na wannan babban kuskure ne da uwaye suke tafkawa, amar yaro yana shiga cikin yana gizo, yana da illoli sosai sosai. Tunda kin ga cikin wannan yana gizo kin babu wani katsalanda, babu wani shamaki, komi a bayyana ake sashi. Kenan yaron ka yana kallon komi, za ta ga akwai gurbacewar tarbiya daga nan take fitowa. Sai yaro kana tarbiyar shi, kaga yaro mutaya ya taso maka da wani hali wanda baka sani ba a cikin wannan yanar gizon suke samun shi. Ba wani koyon hadace-hadace da mutuwar zuciya ma a cikin wannan abin suke koyon shi, tunda kana kallon wayansu hadace-hadace, kana kallon yanda ake hudda jinin mutum, kashe mutum sata da duk cikin wannan abu suke iya koyon. Baske suna gani ana yi, sai su yi tsammani su ma an suka yi aplike za a yayi. Kenan babban kuskure ne uwaye yau su sakin ma yara kawai yanar gizo ko wannan portal da kin a ce kai abin da ka ga dama, tunda zamani ya zo a tai da shi haka nan. Amma ba wani babban wayewa ba ne, tunda in kuka lura cewa da ko Banasari duk mai kallon tele, duk mai kallon internet ya san cewa da Banasari yana da wani tsarin shi wanda yake sawa ga yara masu shekaru wanda ba su kai ba 10. Za ku gani ko a tele yana wanda bai kai shekara kaza ba baya kallon shi. Sai muka mance da wannan abu, akwai abubuwan da yaro da bai kai shekaru ba kaza baya iya kallon shi.
Kusan matasa da ke amfani da wayar salula ta zamani hankalinsu san karkata ne wurin kallon bidiyo, hotuna, wasanni da sauran abubuwa na nishadi. Alhaji Laminu Gwanda dan jarida ne da ke aiki da Radio Sarauniya Maradi. Kana ya shafe kusan shekaru 20 yana amfani da yanar gizo har izuwa yanzu. Ya kuma bayyana mahangarsa da ma saƙonsa ga gwamnati wanda ita ce uwar kowa kan wannan batu.
Bangaren matasa sun fi mayar da hankali a yadda na lura da kamar kaso 70 zuwa 80 cikin 100 na bangaren abin da ya shafi nishadi. Kaɗan ne suke amfana da internet din, ko in ce take da tasiri a gare su bangaren ilimi, domin kaga internet a yanzu duniya ce da kusan komai akwai ciki, littattafai da wasu manhajoji da
mutum zai sauki ko kuma ya shiga ma kai sai ya samu ilimi ko kuma samun madarasa daga garinsa ta hanyar waɗansu tsarurruka to kaɗan ne daga cikin gaskiya suke amfani da irin wannan kira ga gwamnati ba ya kamata gwamnati ta samar da hanya tartibiya wanda za ta samar da wani gudabi da za a rika samar da ilimi akai tunda su iyaye mu kaga wasu daga ciki san hanyoyin da za su bi samun domin an kar da ƴaƴansu yadda ya kamata su amfani wannan kafa ba wasu kuma irin iyaye na zamanin ire-iren mu wani lokaci zaka abubuwa sun yawa za ka cewa akwai karancin lokacin da har zaka nuna danka ko kuma ka fishi sau da kafa tunda kai ma kila abubuwan da suke gaban ka suna da yawa da sauransu sannan kuma su matasan ya kamata san cewa internet fa ta wuce maganar nishadi kawai ka mori internet ta hanyar da zaka kyautata rayuwarka gina makomarka zuwa a gaba ba wai ta hanyar shirme da kuma baka lokaci da ba hannun kudi kamar sa
madalla kamar sauraro iya abin da ya sauka kenan cikin shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na murya Amurka musamman abokin aiki na dake jihar Mara'i na jamhuriyar Niger Mansur Sani da ya tattaro hirarrakin na yau ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi bisala
to gaida Shamsiya bari a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
Yau filin zai fara ne da sakon haɗin gwiwa daga kawo mai ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga masu cewa haba gwamnatin shugaba Buhari gwamnatin da ta yi ikirarin ita gwamnatin talakawa ce ta zo don ta ceto su daga cikin kangin matsi da suke ciki sai gashi tana gasa musu aya a hannu gaskiya mun yi matukar mamaki daga ƙarshe muke addu'a Allah ya nuna mana bayan shugabancinka lafiya muna raye a duniya sai kuma sakon Hamidu Kalalabuwa jihar Difa jamhuriyar Niger mai cewa salamu alaikum VOA Hausa ina fata kuna lafiya ni dai har yanzu ina kira ga al'ummar kasar mu Niger da Najeriya da su bar hanyoyin ruwa domin gudun ambaliyar ruwa tun kafin abun ya zo musu to da fatan sun ji wannan kira nawa amin suma amin sai kuma sakon malam ango malamin makaranta da Maimuna Sahabi ya wuri masu cewa assalamu alaikum VOA Hausa Allah muna roƙonka ka ƙara kawo mu kasar mu Najeriya da jihohin mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma karuwar arziki amin shi ko baban gida IBB giyawa cewa yake assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka a yau ina son ku bani dama domin in ƙara kira ga ƴan uwana matasan Najeriya da mu sani cewa wannan lokaci ne da ya kamata mu cire kuɗin abin duniya muna jefa rayuwar mu cikin hadari rungumar sana'a ita ce mafita gare mu
to kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawowa da labarai amma a takaice
Ibrahim a takaice rokokin tsaron sararin samaniya na Rasha sun kakkabo wani jirgin sama maras matuki a Crimea jiya Asabar inji hukumomin kasar ta Rasha wannan kuma shine irin sa na biyu da ya auku a shelkwatar jiragen ruwan ta na tekun Bahar Maliya a cikin makonni uku Oleg Ryshkov wani dogarin gwamnan Crimea shi ma ya faɗa ba tare da cikakken bayani ba cewa hare-haren wasu ƙananan jiragen sama maras matuki sun tada rokokin tsaron sararin samaniya a yammacin Crimea Yar wani aminin shugaban Rasha Vladimir Putin ta mutu a jiya Asabar sa'adda motar da take tukawa kirar Toyota Land Cruiser ta tarwatse a Rasha Darya Dugi wata yar jarida ta rasa ran nata ne a fashewar da ta auku a kusa da Moscow mahaifin Darya Alexander Dugin mai sharhi ne kan lamuran siyasar Rasha amma kuma ana bayyana shi a matsayin taskar tunanin Putin an kai karshen harin mamaya kan wani otel a Mogadishu babban birnin kasar Somalia a cewar wani jami'in gwamnati da ya nemi a saka sunansa kafin ya bada sanarwa a hukumance ya ce babu harbe-harben bindiga a halin yanzu amma kuma suna kokarin tabbatar da cewa sun tsaftace daukacin yankin daga nakiyoyi da sauran ababen fashewa ya kara da cewa za kuma a bada cikakken bayani nan gaba kadan a yau
to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na yau gaba daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Murtala Faris Sanyin na da ya tani gabatar da shirin da Jumbe Hamza da shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa huta lafiya wassalam